Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25-19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Kumaniya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mutuwar wani sojan jamhuriyar Nijar ta bar baya da kura.
Dole ne a yi bincike a sabon da yake faruwa, kuma dole ne a san me aka yi. Kai kan mutane su dan mani kamar ko dan an ce magana soje shikenan magana soje ai ta faruwa.
Masana a fannin tsaro na ci gaba da tsokaci kan rahoton cibiyar ne mai kididdiga kan har-haren ta'addanci wacce ta sa Najeriya a matsayi na uku a kasashen da aka fi kai har-haren ta'addanci a duniya.
Eh gaskiya matsayin da aka ba Najeriya zai ba mu bakin ciki. Kuma mu za mu so mu san wani irin abubuwa ka yi amfani da shi aka sa Najeriya ta uku.
To yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon ita wannan kididdiga da ta ce Najeriya ce ƙasa ta uku da aka fi kai har-haren ta'addanci a duniya? Lambar da za ku kira ita ce 2022-2655. Kada a manta. Sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni. Sunana Mahmud Lalo, ina kuma tare ne da Amina Buhari Auna wacce za ta karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Shirin ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai na EU, wanda tuntuni ya kasance da matsala, ya dada dagulewa yau Litinin bayan da Firayim Ministan Birtaniya Theresa May ta ɗage shirin kada ƙuri'a a Majalisar Dokokin Ƙasar kan yarjejeniyar da ta cimma da kungiyar EU kan ficewar. Yarjejeniyar da aka shafe watanni ana tattaunawa a kai a Brussels kamin aka cimma. Bayan an shafe kwanaki hudu ana muhawara a Majalisar Dokokin Ƙasar kan yarjejeniyar da kuma ƙoƙarin Firayim Minista na tallata yarjejeniyar ga 'yan Birtaniya da ke dada nuna rashin amincewarsu. 'Yan Majalisar Dokokin sun yi shirin yin watsi da yarjejeniyar da Firayim Minista ta cimma game da shirin ficewar. Rashin amincewa da yarjejeniyar na iya kaiwa ga murabus ɗin mai da kuma yuwar faduwar gwamnatin 'yan ra'ayin riƙau. A yayin da a yau Litinin Firayim Minista May ta nace a bainar jama'a cewa lallai za a kada ƙuri'a kan yarjejeniyar janyewar wadda za ta yi tasiri kan gwamnatinta. Hadimanta sun yi ta bayani a bayan fage cewa ministocinta na ta shawarta ta kan cewa ta ɗage shirin kada ƙuri'ar. Sun ba da shawara ta sake komawa Brussels ta yi sabon yarjejeniya. Ana shirin fara shari'ar wata shugabar sashen kuɗi na wani babban kamfanin sadarwa na 'yan China mai suna Huawei a yau Litinin a wata kotu a Canada. Za a yanke hukunci a kan bata beli kuma Amurka na neman a miƙo mata ita domin ta yi mata shari'a a kan tafka rashin gaskiya game da batun kuɗin. Masu gabatar da ƙara na buƙatar Meng Wanzhou ta zauna a gidan yari har zuwa ranar da za ta gurfana gaban kotu, amma lauyoyinta na buƙatar a bata beli domin rashin ƙoshin lafiya. Ranar Lahadi, China ta gayyaci wakilin Amurka na ƙasar China a Beijing domin neman Amurka ta janye buƙatarta na cewa Canada ta miƙo mata Meng zuwa ƙasar don ta yi mata hukunci game da karya dokar Amurka na takunkumin da ta sa na haramta kasuwanci da Iran. Gobe Talata, shugaban Amurka Donald Trump zai yi zama da 'yan jam'iyyar Democrats domin samo kuɗaɗen gina katangar da za ta raba kan iyakar ƙasashen Mexico da Amurka. A cikin wani ƙudurin kasafin kuɗi na kasafin kuɗi da za a mai da shi doka kafin 21 ga watan Disamba. Kuɗin zai zama dokar ƙarshe da majalisar mai rinjayen 'yan Republican za ta amince da don kawo da yiwuwar tsaida harkokin gwamnati cik. Jami'un biyu na fuskantar wani yanayi mai sarƙaƙƙiyar fafatawar da ake yi ta baya-bayan nan kan batun bakin hauren 'yan makonni da ya gabata. Trump zai
Madalla ga da ke Amina Buhari Auna. Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne daga Jamhuriyar Nijar, inda yau ne aka yi jana'izar wani hafsan sojan ƙasar da ya rasu a makarantar horar da jami'an tsaro da ke ƙauyen Tondibiya cikin wani yanayi mai cike da rudani, lamarin da ya sa danginsa da jami'an fafutuka suka nuna buƙatar a gudanar da bincike don gano musabbabin mutuwar wannan matashi. Ga Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani daga Yemai.
Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
Makabartar unguwariyar Tala kenan lokacin da ake addu'o'i bayan kammala jana'izar marigayi Cambiano Talatu Shamsuddin, hafsan sojan sama wanda Allah ya yi wa cikawa a wani lokacin da yake ɗaukar horo domin ƙara gogewa akan aiki a makarantar sojoji ta Tondibiya. Rasuwar wannan matashi ɗan kimanin shekaru 22 ta matuƙar sosan ran jama'a a nan Yamai. Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin erajin kare haƙƙin ɗan adam ɗin da suka halarci wannan taron jana'iza.
Sun ce mana kwana 40 da ya ta yi wannan aikin ba su samu damar wani ya kwatanta musu ko akwai wani matsala ga ɗansu ba. Amma dai sun san lahiya lau ya fara wannan aiki. Kuma lokacin da ya samu rauni ba wanda ya faɗa musu. Sai lokacin da aka ce gashi ya zan babu, aka ce ku zo ku ɗauki ga kayanku nan yana can morgan aji. Me ya samu? Ba bayani. Yaya aka yi? Ba bayani. To uban nashi sai suka ce to ai wannan ba haka zamu ne mu je mu turbude da ba sai tunda suka diba suka iske a jikin shi ko ina akwai rauni a bisa kanshi akwai inda har dunki an yi na ko wanda yake kamar kwanaki da an kai shi neman yaji mu a gyara mashi kuma da sauran jikin nashi a ko ina ana ganin jimuwa.
Wannan yasa dangin marigayi Cambiano Talatu Shamsuddin nuna buƙatar a gudanar da bincike don gano zahirin dalilan mutuwar dan uwansu.
Muna jiran gwamnati ta hukumta waɗanda suka aikata wannan. Ya kamata a hukumta su in a ga abai bincike sosai a san miye horo, saboda mu duk ɗan uwan shi suna cikin zulumi ba sun cikin abin da yake horo ba.
Su ma dai jami'an fafutuka na ganin lokaci yayi da ya kamata a dauki matakan kawo ƙarshen dukkan wata gurzawar da ta saba wa ka'ida a yayin horon jami'an tsaro.
Dole ne a yi bincike a san abin da yake faruwa, kuma dole ne a san me aka yi. Kai kan mutane su dan mani kamar ko dan an ce magana soje shikenan magana soje ai ta faruwa. Yo ai soje mutane ne kamar kowa. Ya kamata kowa shiga wai a san yadda aka yi wanda suka yi sun yi ba daidai ba to sai ai musu hukuncin da ya kamata ai musu. Tunda ba yayi a ce an yi irin wannan aibi kuma a ce an kyale.
Tuni dai aka dakatar da jami'an soja da likitan da ke kan aiki a lokacin da wannan al'amari ya faru a matsayin wani matakin share fagen bincike, inji ministan tsaron ƙasa Kalla Mutari, wanda ya ce gwamnati na da niyyar biya wa iyayen mamacin dukkan wata diyar da doka ta tanadi. Rasuwar Cambiano Talatu, wacce ainihi ta fara bayyana a shafin Facebook a ranar 8 ga watan nan na Disamba, ta haddasa babbar muhawara a tsakanin jama'a waɗanda galibinsu ke nuna shakku a game da ainihin ajalin wannan yaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mutuwa riga ce ba ta fita, kulla nafsin za'iqatul mauti ayar Qur'ani ce.
To Allah kyauta, masana a fannin tsaro a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu dangane da rahoton da cibiyar nan ta tattalin arziki da tabbatar da zaman lafiya ke fitarwa a duk shekara, wacce ƙididdigar da ta fitar ta nuna cewa Najeriya ce ƙasa ta uku a jerin ƙasashen da ake yawan kai hare-haren ta'addanci. Rahoton wanda aka fitar a ƙarshen makon da ya gabata ya ce Afghanistan ce ƙasa ta farko sai Iraki, sannan sai Najeriya a matsayi na uku. Dangane da haka na tuntubi Captain Ado Sanusi mai sharhi kan harkar tsaro, inda na tambaye shi yadda suke kallon wannan kididdiga.
Eh, gaskiya matsayin da aka ba Najeriya zai ba mu bakin ciki, kuma mu za mu so mu san wani irin abubuwa kai amfani da shi aka sa Najeriya ta uku. Saboda in kana dai nan kasar ka san abin da ake damuwa da shi muhimmi shine Boko Haram da yake wajen Borno su Maiduguri da raba da sauransu. To amma a kashin gaskiya idan ka duba a cikin kasashen da aka fada, Najeriya ta yi kokari sosai akan yakin da Boko Haram da sauran ta'addar da suke faruwa ko a ina ma. Kuma abinda dai muke kira ga gwamnati ta fara amfani da shi muhimmin shi ne jirage da za su iya zuwa su tattsai da waɗannan su Boko Haram da sauransu.
Wani lokaci akan zargi dakaran Najeriya da nuna rashin himma idan za su kai har-haren sama, sai lamari ya rincaɓe sai ka ga sun zabura sun ta kai har-haren. A matsayinka na masani a fannin jiragen sama, kana ga me yasa ake samun hakan idan har korafin da mutane suke da gaske ne?
Eh, ya kamata kai musu harare. Kuma ka san gwamnatin tarayya ta sayi jirage kwanan nan wanda za ta yi amfani da su, kuma wannan jirage muhimmin an yi amfani da su na irin wato masu sojojin Sarika Nauke, ba wanda suke yaki da kasan ga inda suke zama ba, ga wurin da za ka je ka harmamsu. To wannan jirage da gwamnatin tarayya ta saya, ko da yake kasan shi jirgi ba kaman mota yake ba, idan ka je dole kai oda, an yi oda kuma dole a ɗauki lokaci kafin a kawo. Amma ina tabbatar maka da cewa wannan jirgin da suka gwamnatin tarayya ta saya zai kawo, Allah zai sa ya kawo ƙarshen Boko Haram da kuma duk wa'ansu ƴan ta'adda da suke zuwa su yi Sarika Nauke, su ɗauki su zo su yi ɗan ta'addarsu su gudu. Wa'annan jirage da za a kawo jirage ne masu kyau wanda za su iya dubawa su ga wa'annan lokacin da za su fito kuma su outcomes.
Eh, har ila ita ƙididdigar ta nuna cewa har-haren da makiyaya ke kaiwa shi ma ya sa Najeriya ta zama ta uku a jerin ƙasashen da aka fi kai har-haren ta'addanci. Me za ka ce dangane da haka?
Eh, ka ga su suna garkuwa da mutane kuma suna duba fulani ne sai su je su koya. Ka ga fulani ba a san su da ɗaukan AK-47 ba, bindigan nan mai ruwan hasashe. Ba a san su da ɗaukan wannan, ba a san su da ɗaukan sanda. Su kawai aka san su da shi. To yau mun wayi gari an ce ga su wai ana cewa fulani, ba fulani ba. Dama ƴan ta'adda ne da suka shigo daga wurare da yawa. Kuma wa'ansu ma ƴan ta'adda ne da suke ƙasar nan da aka yi amfani da su saboda watakila wata siyasa ko kuma wani abu da suke so su jawo. Amma irin wannan jirage da za a kawo suna ɗaukan hotuna, za su iya sanin wane ne wanda yake ɗaukan irin wa'annan makamai da sauransu. Suna da yanda za su gane wanda suke aukawa, wanda suke wannan ta'adda. Kuma ina gani idan an yi amfani da jiragen nan za a sani yanzu, kuma ka san duk an san inda suke ta'addancin su, tsakanin wuri kaza da wuri kaza, tsakanin wuri kaza da wuri kaza. So idan an je ana shawagi daga sama ana ganin me ke faruwa, za a yi ɗaukan su mana.
Captain Ado Sanusi kenan mai sharhi kan harkar tsaro a tattaunawar da muka yi da shi. To yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon ita wannan kididdiga da ta ce Najeriya ce ƙasa ta uku da aka fi kai har-haren ta'addanci a duniya? Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Wanda sai kai gumi ka sami abinka, ashe ka kashe shi ta hanya mai kyau.
Kashe su ta hanya mai kyau.
Kashe su ta hanya mai kyau.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655. Karfe 4 na yamma saura minti 14 nan Washington DC ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Zamfara. Wane ne akan layi?
Kuna magana da Alhaji Umar Altu Gumulo ka gama Zamfara State.
To muna jin ka Alhaji.
Na bugo ne kawai in gaisa da ku. Na yi kokari na tura sai Allah sandan sa ne ku.
Allah sarki gashi ka same mu yau mu muna matukar farin ciki da ka same mu. Me zaka ce dangane da abin da muke magana kai?
Akan maudu ne tsaro ko?
Wata cibiya ce ta fitar da kididdiga inda ta ce Najeriya ce ƙasa ta uku da aka fi yawan kai hare-hare a duniya na ta'addanci kenan. Me za ka ce dangane da haka?
Da gaskiya ni ma ina cewa haka nan wannan gaskiya kididdiga ta yi tatalin ƙungiyar.
Me za ka faɗa ga?
Saboda muna cikin wannan hali a nan musamman a nan jihar Zamfara.
Tabbata Allah mun gode. Alhaji Umaru daga Zamfara. Sai Kaduna wane ne a kan layi? Amma na Kaduna kamar kana kusa da rediyon ka ko akwatin talabijin yana mana kutse a cikin tattaunawa da zamu yi da kai. Na Kaduna kana tare da mu layin ka yana rawa kana kusa da rediyo.
Hello.
Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Yau muna so ne mu jira ra'ayinku dangane da wani rahoto da cibiyar nan ta tattalin arziki da tabbatar da zaman lafiya ta fitar a kan wata kididdiga da ta yi da ta ce Najeriya ce ƙasa ta uku da aka fi yawan kai hare-haren ta'addanci. Mun samu kira daga Abuja. Wane ne akan layi? Na Abuja kana tare da mu? Wallahi nashi kamar ya katse da fatan zai sake kira. Lambar ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus kenan sai a sa ɗaya sai a jero lambar. Maudu'in mu ne yau shine batun kididdiga da aka fitar. Mun samu kira daga Kaduna. Wane ne akan layi? Hello, na Kaduna kana jin mu?
Ina jin ka Mamun Lalo bar
yammaci. Yau wato muna jin ka Malam Murtala.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Yau wato muna jin ka.
To Mamun Lalo, ita wannan kungiya a Najeriya ta ce koko a wannan ƙasa ne ma take ne. Tun ga mu dai ƴan ƙasa ne, magana ta gaskiya dai muna ga shi. Ban taɓa mantawa a ga da so ni shekara ɗaya ɗeran da ba za a zo a kashe jami'in tsaro ba, amma tun da wannan gwamnati a kashe ko ɗan mai ɗan banga ba. Sannan kuma a garin Kaduna za ka ji ba mabu mai na tashi da abu biki wannan alƙalaman da ina suke ba su ba da shi bai yanzu shiru kake ji. Mu da ƴan ƙasa mun tabbatar kuma muna kyakkyawan fata wa ƙasarmu ana son sauƙi kuma mu ba mu san su ba ba mu san a wannan ƙasa suke kuma ina ni ba zo wannan riga sana ta suna jin ciki.
Mutala ita wannan.
Na'am.
Yau wannan kai batun maganan ba a yi wani kashe-kashe ba kamar misali hararen da aka yi akan Dakarun Najeriya a ƴan kwanakin nan shi kuma wannan me zaka ce dangane da shi?
Abin da zan ce na aiko wannan ƙasa ne ana samun irin wannan matsala. Za a ga sojojin Amerika kwanaki a Nijira ina ne an kai musu irin wannan, amma wannan ai abu ne wanda kowa san a duniya ne akwai matsala ana samun shi. to wannan abu ne wanda muna tunanin wani tsautsayi ne yazo kuma ai ba kullum ake yin shi ba da fatan kuma Allah zai kawo mana karshen duk wani matsala a Afirka da duniya gaba daya.
To sai mu ce amin Malam Mutala daga Kaduna. Muna dai Kaduna amma a birnin Zaria. Wane ne akan lai?
A sunana Usman Tanimu mai radio da TV Wandodo Zaria Kaduna sai Nigeria.
To muna jin ka Malam Usman.
To alhamdulillah shi dai yanayin zamantakewa zaman lafiya da gidiga wannan jama'a har kullun aikin ba na mutum ɗaya bane ba za a dora ma gwamnati bane mu ma jama'an gari da sauran al'umma duka kowa zai haɗa hannu da ƙarfi idan aka samu wani matsala ko a wani bangare ne dole a kai rahoto ba wai za a zauna ne a jira ba.
Alhaji Usman kana jin mu?
Yawa. Da ina ji.
Yawa eh mun ji layin na kamar ya katse ne. To muna godiya kwarai da gaske da fatan zaka sake kiran mu idan Allah ya kai mu gobe zamu ji jihar Neja. Wane ne kan layi?
To alhamdulillah na gode. Madalla.
Madalla. Na Neja kana tare da mu? Eh yawa to muna jinka.
Malam Salu
don gane. To muna jinka Malam Salu.
Gaskiya wannan kididdigar da suka bayar su susan dalilin da suka bada zinewa a sai bincike ne a kai.
Muna ji.
To saboda haka gaskiya malam farko abin da ya kamata a yi shi ne idan ba kashe rashawa da cin hanci ba to gaskiya maganar hare-hare nan ainihin ba za a daina shi ba.
Kamar ina alakar anaka tunanin rashawa da abin da ya shafi tsaro ina menene alakar zaka iya gaya mana?
Malam ai akwai mutane da suke cikin jama'a suna ba su information kuma ana ba su wani abu.
Muna godiya Malam Salu daga jihar Niger za mu tsallaka can arewa maso gabashi a jihar Bauchi. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum Muhammad Lalo mai magana Samuel S Power kafin ma da karamar hukumar Benzo jihar Bauchi.
Amin wa alaikum salam muna jin kamalin Samuel.
Alhamdulillah Muhammad Lalo yau dai maudu'in da ake akan wannan kungiyar fitar da sakamakon cewa a duniya dai mu ne na uku a hali da dinki gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babban abin da dai muke addu'a ubangiji Allah ya kawo mana sauki a cikin wannan al'amari dan shugaban mu dai shugaban Muhammadu Buhari na kokari sai dai yana samun zagon kasa ne. Dukkan mutumin nan yana da kokari don kawo ci gaba wajen tsare rayuka da hakokin mutane amma da ke kasar mu gurbatattun sun yi yawa sai dai mu ce inna lillahi ubangiji Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo masa masu ce maka masu jafa masa mai magana Sama'ila Sama'ila kanin ma da jikar mu kuma ga jiyo.
To sai mu ce amin Malam Sama'ila zamu je jihar Nasarawa kiran mu na karshe da zamu dauka. Wane ne akan layi?
Na ma Khalid Jawa sabon garin Kabarau.
Yau to muna jin kamalan Khalid.
To gaskiya su irin wayannan abubuwa ya kamata shi shugaba Muhammadu Buhari ya duba akan shugabannin tsaron nan. Gaskiya ya kamata ya cire su.
Saboda menene?
To gaskiya abun nasu ya ki cinyewa.
Kana ganin ba sa taɓuka komai ne ko ya kake kallon lamarin?
To gaskiya ba sa taɓuka komai kuma shi ba shi ne zai je bakin daga nan ya yi abin da suke yi ba.
To madalla a Malam Khalid kenan daga jihar Nasarawa kuma da aka ma kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin na kuma na godiya ƙwarai da gaske. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF za ta kai karshe akan kasar da za ta karbi bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019 a wani taro na kwamitin zartaswa da za ta gudanar a ranar 9 ga watan Janairu mai zuwa. Hukumar ta CAF tana neman kasar da za a fafata gasar ne bayan da ta soke gudanar da ita a kasar Kamaru. An ba da wa'adin nan da zuwa ranar 14 ga watan nan ga kasashen da ke da ra'ayin karbar bakuncin gasar da su gabatar da bukatar su. To sai dai idan ka debe kasashen Morocco da Congo Brazzaville, har yanzu ba wata kasa da ta bayyana sha'awar karbar bakuncin gasar. Najeriya za ta fafata da mai masaukin baki wato kasar Faransa a rukunin A na gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta mata ta shekara ta 2019. Yan Sufa Falcons din na Najeriya dai sun lashe kofin nahiyar Afrika karo na 11 da aka kammala makon da ya gabata a kasar Ghana, bayan da ta doke kasar Afrika ta kudu a wasan karshe ta gasar. Sauran kasashen da Najeriya za ta fafata da su a rukunin na A sune Korea ta kudu da kuma Norway. Afrika ta kudu da ke halartar gasar karon farko a tarihi za ta fafata ne a rukunin B da kasashen Jamus da China da Spain, yayin da daya kasar nahiyar Afrika wato Kamaru take a rukunin E tare da kasashen Canada da New Zealand da kuma Netherlands. Rukunin da ya fi sarkakiya dai shine na D wanda ya kunshi kasashen Ingila da Scotland da Argentina da kuma Japan. Mai horar da ƴan wasan kasar Jamus Joachim Low ya tabbatar da cewa yana kan hanyar sa ta komawa kungiyar Real Madrid ta kasar Spain a daidai sa da yake kusantar karshen yi wa kasa aiki. Low ya lashe kofin duniya tare da kasar ta Jamus a shekara ta 2014. To sai dai tauraruwar sa ta disashe bayan da ya kasa kare kambin a gasar ta bana a kasar Russia, inda kasar ta Jamus ta kasa tsallake ko da matakin rukuni. Shahararren dan wasan kungiyar Juventus ta kasar Italia Cristiano Ronaldo ya kalubalanci takwaransa kuma abokin adawarsa Lionel Messi na kungiyar Barcelona da ya dawo takalle da a wata kungiya a kasar Italia. Ronaldo da Messi sun kwashe tsawon shekaru suna haskawa a matsayin mafifitan ƴan wasa a duniya, matsayin da kuma suka rade suna jayayyar sa tsakaninsu. Kowannensu ya lashe lambar gwarzon ɗan ƙwallon duniya har sau biyar kafin Luka Modric ya raba musu gardama tare da lashe lambar ta bana. Ronaldo ya yi fatan cewa Messi zai karɓa ƙalubalen nasa ya dawo su ci gaba da gwabzawa, domin a cewarsa ya yi kewan fafatawa da suke yi a wasa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
To mun zo ga shan zangon shirinmu na ƙarshe wato wasanni a takeice.
Shirin ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai na EU, wanda tantini ya kasance da matsala, ya dada dagulewa yau Litinin bayan da Prime Minister Britania Theresa May ta dage shirin kada kuri'a a majalisar dokokin kasar kan yarjejeniyar da ta cimma da kungiyar EU kan ficewar yarjejeniyar da aka shafe watanni ana tattaunawa akai a Brussels kafin aka cimma. Ana shirin fara shari'ar wata shugabar sashen kuɗi na wani babban kamfanin sadarwa na 'yan China mai suna Huawei a yau Litinin a wata kotu a Canada. Za a yanke hukunci akan bata beli, kuma Amurka na neman a miƙo mata ita domin ta yi mata shari'a akan tafkar rashin gaskiya game da batun kuɗi. Masu gabatar da ƙara na buƙatar Meng Wanzhou ta zauna a gidan yari har zuwa ranar da za ta gurfana gaban kotu, amma lauyoyinta na buƙatar a bata beli domin rashin ƙoshin lafiya. Gobe Talata, shugaban Amurka Donald Trump zai yi zama da 'yan jam'iyyar Democrats domin samun kuɗaɗen gina katangar da za ta raba kan iyakar ƙasashen Mexico da Amurka.
To da fatan za a mun afuwa labarai kuka ji a takaice. Masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji sabokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. In za madadin ita Amina Buhari Auna da ta tani gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa, sai David Magnus da ya mana wato injiniya a yau. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.